إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين سيد خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته السادة المجاهدين وسلم تسليما كثيرا اللهم سبر جناني وأجر الحق على لساني اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ‘Yan uwa muminai masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta’ala wa barakatu. Muna gode wa Allah subhanahu tabaraka wa ta’ala, wanda yake shi ne mai kowa, shi ne mai komai, wanda kowa da komai yake bukata zuwa gare shi, yayin da shi bai da bukatan komai a wajen kowa. Yayi mana arziki da baiwa da ni'imomi masu yawa marasa adadi tun daga ni'ima ta samarwa da ni'ima ta imani da ni'ima ta rayuwa da ni'imar da arzikin da rayuwa take ci na yau da kullum Allah madaukakin sarki daga ciki yayi mana arziki na nisan kwana ya nuna mana wannan rana mai albarka yayin Juma'a yau muna ainihin 11 ga watan Juma'ada akhir shekara ta 1446 hijirar ma'aiki farin jakada fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda yayi daidai da 13 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alayhim assalatu wassalam ɗan uwa masu albarka kuna tare da mu yau a cikin wannan littafi mai albarka ibanatul ahkam sharhin bulugul maram zamana 87 a cikin littafi juz'i na 2 insha Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala kuma kuna kallon mu da sauraron mu daga wannan masallaci mai albarka wanda ke gidan mai girma a jihar Katagu sakataren gwamnatin tarayya wanda ya gabata a nan kan titin sarki Abdul Qadir cikin anguwar kasuwar kaji a garin Azarai karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya ƴan uwa insha Allah yau zamu tashi a hadisin da muka karanta a makon da ya gabata muka cin Allah ta'ala ya nuna mana wani sati zamu sake maimaita nassin hadisin Hadisin shine wanda aka karbo daga Abdul Muttalib dan Rabi'a Allah ya kara musu yarda kale yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammadin inma hiya awsaqun nas inma hiya awsaqun nas wa fi riwayatin wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rawahu Muslim Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsira da aminci kara tabbata a gare shi yace lallai sadaka samsam bata kamata ba a iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sam shi karan kansa manzon Allah din da ainihin wato iyalan gidansa samsam ba su dace da yin sadaka ba da cin sadaka ba ko cin zakka ba sam zakka da sadaka ba a baiwa ma'aiki da iyalan gidansa matsayin su ya wuce wannan matsayin su ya wuce wannan a ba su sadaka ko a ba su ainihin wato zakka a ko da abinda Allah ta'ala yake faɗi a cikin suratul mujadala wa qaddimu bayna yadaykum sadaqatu in ana so bayna qaddimu bayna najwaakum sadaqa haka ne wannan ba sadaka bane hadaya ce hadaya ce manzon Allah ba a bashi sadaka manzon Allah ba a bashi zakka iyalan gidan manzon Allah sharifai ba a ba su sadaka ba a ba su zakka me yasa manzon Allah ya ce innama hiya awsaqun nas manzon Allah ya ce ai kazantar dukiyar mutane ne abinda mutane suka tsarkake dukiyar su da ita manzon Allah da iyalansa sun fi karfin karban wannan sun wuce wannan sun wuce wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya cin sadaka Allah ta'ala yayi wannan dan ya guda mana irin matsayin martaba su da daukakar su da take da ita kowa zai iya karban sadaka kowa zai iya karban zakka in bai da hali amma banda iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakka da sadaka ba a ba su domin kazanta ce ta dukiyoyin mutane wanda suka fitar me yasa aka ce ina manzon Allah da iyalan gidansa sun girmi darajarsu da ɗaukakarsu ta fice wai a ba su sadaka ko zakka gajeye mai rauni shi ake bai zakka gajeye mai rauni shi ake bai sadaka an gane ko manzon Allah da iyalan gidansa ba gajeyu bane manzo Allah da iyalan gidansa ba masu rauni bane ai muna jin irin kyautar da manzo Allah da kansa yake yi ko manzo Allah ya bada kurin garke na shanu daya ya kara aka ce ko a kara aka ce a kara wanda aka bashi aka ce ko a kara wace a kara kurin shanu guda uku garken shanu 100 guda uku a lokaci guda sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah an ba kawo masa kyautar kankana ya dauki kulli kwandage na zinare ya bayar tukuici wanda zai sai wannan kankanar miliyan guda wa yake maganar miliyan tukuici saboda karamci irin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ne zaka bai sadaka manzon Allah sallama da manzon Allah yake gaya masa dan yana son dukkan duwan wurin Madina sa zama zinare ya dinga bantara duk duwan wurin Madina sa zama zinariya ya dinga bantara yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk mutumin da ya mutu ana bin sa bashi ya zo ni zan biya wanda ya mutu ya bar dukiya kuma dukiyar ta iyalansa ne su gaje shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ne za a ce za a bai na Allah ya girmama manzon Allah ya ɗaukaka darajarsa da martabarsa ta fice ainihin wato a bashi zakka ko a bashi sadaka wannan zakkar ba kar ku ɗauka kwata-kwata ba za a basu bane a ba wai in ba za a basu bane amma gana maka na ba a haramun ne ma a gare su ci wannan ko su ci zakka ko su ci sadaka haramun ne haramun ne wata rana wani bawa Allah ya kawo ya tsinci dibino ya kawo ma'aiki ya ce yar zai ya matsayin wannan da na tsinta zan iya ci manzon Allah ya zaka iya ci ya ce ni ma da ba dan ina jin tsoron na sadaka ba ne ga na ci saboda shi sadaka ya ci sadaka a wajensa haramun ne haramun ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk hadisan da suka zo akan maganar manzon Allah ba zai ci zakka ba ba zai ci sadaka ba duk sun yi nuni zuwa ga haramcin cin sadakar ne a gare shi yawa Allah kuma ya yi wannan don ƙara ɗauka darajarsa an ƙara nesatar da shi daga ƙazantar dukiyoyin mutane ai duk wanda ya fidda zakka dukiyar sa ya tsarkake dukiyar sa ko daga kazanta ne to abin da ya cire kuma shine kazanta sai a ba mu aiki ina babu wow yan uwa masu albarka abinda tahalilul lafzi na warwara ma'anonin lafazin wannan hadisin shine inna sadaqa da aka ce as-sadaqa din me ake nufi ana nufin az-zakat ne ma'ana zakka manzo Allah ba ya cin zakka sadakar kanta ma da kace dawo ibadi tafarillah ma ba ya cin haramun ne balle ta nafila da aka ce la tambage din ma'anar sa la tahillu ne bata halasta ba sadaka ko zakka ba ta halasta a ma'aiki da iyalan gidansa alayhi wassalatu wassalam da aka ce li ali muhammadin suwaye alayin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam mallace inda zaka koma hadisi mai namba 176 an yi bayani suwane ne alayin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai sun ƙara wa juna ilimi akan suwane ne alayin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kace alayin ma'aiki sune Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda Nana Fatima alayha salatu wa salam Imam Hussein da Imam Hassan da ainihin zurriyarsu sune iyalan gidan ma'aiki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wani suka ce iyalan gidan ma'aiki sune Ali Aqil da Ali Aliyu da Ali Abbas family na Imam Ali da family na Imam Aqil da family na Imam Abbas sune ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kace iyalan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama sune wayannan wanda aka ambata gaba daya Imam Ali Nana Fatima Imam Hassan da Hussein da family su gaba daya da Imam Aqilu da Imam Abbas da kuma matayen ma'aiki wasu sun shigo da matan manzon Allah cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kuma sun shigo da hadda Salman al-Farisi shi ma yana cikin iyalan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kuma Salman al-Farisi aslan tunda shi mutumin Farisa ne ba ya cikin iyalan ma'aiki amma ya samu wannan martabar da wannan sharafin manzo Allah da kansa ne ya shigo da shi cikin iyalan gidansa lokacin da aka zo za a toni ramin Kandak aka raba muhajirun ga iya inda za su sara za su tona ansar ga iya inda za su tona sai ahlul baiti su ma ga inda za su nasu Salman al-Farisi shi baya cikin muhajirun baya cikin ansar shi kadai a ware a gefe sai manzo Allah ya ce Salman al-Farisi minna ahlul baiti manzo Allah ya ce Salman al-Farisi yana daga cikin mu ahlul baiti rasulullah daga wasu malamai suke ganin lalle tabo da wannan manzo Allah ya riga shigo da shi shi ma yana cikin ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayannan da alai halin cin sadaka ko zakka ta ainihin haramta gare su da manzo Allah ya ce innama hiya awsaqun nas ai wannan datti ne kazanta ce ta dukiyoyin mutane ma'anar sa ai ta dahirul amwalun nas ne ita zakka da ita ake tsarkake dukiyoyin mutane wa nufusihim da ainihin wato zukatansu ko rayukansu qala Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cewa ka riki daga ainihin wato tashin dukiyoyinsu na zakka shine sadaqa zakka tutahhiruhum wanda ainihin wato zata dinga tsarkake su kaga wannan ya nuna zakka tana tsarkake dukiya ne abinda aka tsarkake dukiyar da shi ya zama me kazanta ko ya zama datti naka iyalan ma'aiki ba za a ba su wannan su abinda aka fahimta wannan hadisin abu guda ɗan kuwa shine taharimu zakatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alihi, an haramta cin zakka ga ainihin wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma iyalan gidansa. Metece illar da ta sa aka haramta cin zakka a ma'aiki da iyalan gidansa? Karamatan lahu, don ƙara girmama martabarsu da darajarsu. Ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yau a ce a ba shi zakka, yau a ce a ba shi sadaka, ai shi shehu ma yushbihul ihana, kamar akwai wani abu na ƙasƙanci a ciki. Kajifa, don girmama sha'anin manzon Allah, Allah ta'ala ce an haramta musu ci zakka ko su ci sadaka. Sha'anin manzon Allah da iyalan gidansa, ina ga kuma za inda yayi da za ka yi su'ul adabi, ka faɗi wata magana mara daɗi a ma'aiki ko a iyalan gidan ma'aiki? La ilaha illallah. Wallahi an kaji wani mutum ya faɗi wata magana, Allah inda da halin da ƙasa za ta buɗe ka shiga, wallahi gara ƙasa ta buɗe ka shiga da kaji wannan magana da kunnanka. Allah ya gaya wa annabi yana jin ba komai ba ne, kuma da sunan wa'azi, wallahi ka ƙwammace ma rayuwarka ta kawo wannan lokacin. Da a ce ka ji wannan maganar da kunnanka kawai. Amma mai faɗin wannan hankalinsa makwance, shi ji yake ba wa'azi yake. Wallahi ko ka faɗa wa iyalan gidan ma'aiki, mutane har yanzu iyayenmu da kakanninmu na baya har sun fi mu sanin darajar iyalan gidan ma'aiki, amma yanzu waɗansu mutane da suna karatu sun mai da iyalan gidan ma'aiki baya, alhali kuma su ne a gaba. Iyalan gidan manzon Allah, ahlul baitu rasulullah, wallahi suna gaba da kowa, suna gaba da kowa iyalan gidan manzon Allah. Su ne safinatun naja, in kai riko da su ka tsira. Da yawa mutane suna baya-baya da jin tsoron furta irin wannan matsayi da martaba na iyalan gidan ma'aiki, wai don kada a jefe ka da shi'anci. Shi ne maka wani, ko me za a ce maka, a gaya maka man in dai akan martabar iyalan gidan ma'aiki ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko me za a ce ba a ce ma in dai akan faɗin martabar iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne? Wallahi na taɓa ji da kunne na can, a'udhu billahi, wani mutum ya ce wai imamu Ali ai munafiki ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kana ji akan wannan maganar girman bala'in, maganar bai kai sama ta faɗo ba, wallahi ya kai sama ta faɗo. Sai dai kawai alƙawarin Allah ba zai halakar da al'ummar nan gaba ɗaya ba, ba zai halakar da al'ummar manzon Allah gaba ɗaya da azaba lokaci guda ba. Wannan shi ne kawai ainihin wato zai hana wannan. Na taɓa ji da kunne na wani mutum ya faɗi, ya ce ai Fatima ita kuma makwaɗaiciya ce, la ilaha illallah. Kaji irin wannan, iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wanda ya kai su daraja, ba wanda ya kai su martaba. Amma sai ka ji mutum wai yana ƙoƙarin wai shi kare sunna har ya ci mutuncin iyalan gidan ma'aiki. Ina sunnar take? Sunnar da za ta ci mutuncin iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wallahi wannan mun yi tawaye da ita har abada. Duk sunna da za ta taɓa iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wallahi wallahi mun yi hannun riga da ita har abada. Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala fa yayi wannan, ya haramta cin zakka da sadaka a iyalan gidan ma'aiki don ya gwada mana irin martabarsu da darajarsu, ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Babu kamar su, riko da su shine tsira, son su da kaunar su shine tsira. Ba ga hadisin manzo Allah, Allah yana gaya mana, manzo Allah yana gaya mana yadda zamu tarbiyyantar da ƴaƴanmu ba, addibu auladakum ala salasa kisalin hubbu nabiyikum sai yace me wa hubbu ahlul baiti manzo Allah yake gaya mana wa hubbu ahlul baiti wa qira'atul qur'an fa inna hamalatul qur'an fi zillillah yawma la zilla illa zilluhu ma anbiya'ihi wa asfiya'ihi wallahi duk inda iyalan manzon Allah suke ka zama kana wurin kuma babu ruwanka da wanda yake kutsawa cikin mutuncin su yake farin abin da ya ga dama akan su yaje shi za su hadu a lahira iyayenmu magabata da kaga ba karatu suka yi ba amma suna da sanin darajar iyalan gidan manzon Allah da yawa zaka ji mutum zai roƙi kamar ce maka donna na Fatima ko ba haka bane yace da Allah donna na Fatima saboda ya sanna na Fatima tana da daraja ko ba haka ba har irin karatu na al'ada na jahilcin nan saboda tasirin soyayyar na Fatima da sani martabarta yadda yayi tasiri zaka ji duk karatun da za a yi na jahiliya din ana kokarin shigo da na Fatima ko ai ina jin kun san karatun mashiga ban daki ko karatun fitsari irin na jahiliya wanda ake menene karatun ne wai na zulala za mu tsula na Fatima da gefan banki dauke fan banki za mu tsula Allah ka taimake mu a haka ake karatu sai kuma a tsula shi tsaye a shugaban daki a tsula shi tsaye kaga tasirin kaunar iyalan gidan annabi nan duk da karatun da na jahilci ne amma dukkan magabata suna da sanin matsayi da martaba na iyalan gidan ma'aiki amma yau an zo da sunan karatu gaba daya a hankali a hankali an cirewa al'umma martaba da girma da matsayi da daraja na iyalan gidan ma'aiki gaba daya an zare mutu soyayyarsu da kaunarsu a tare da su wanda ba kaunar iyalan gidan ma'aiki tare da shi ba soyayyar iyalan gidan ma'aiki tare da shi ba abinda ma'aiki zai yi da soyayyarsu manzo Allah ya ce iyalan gidansa wanda yake son su saboda son su da yake son su yanzu mutumin da ya ga na Fatima irin wannan bagaren magana me zai ce da annabi manzo Allah ya ce wa Fatima da tsoka ce daga gare ni ni ma tsoka ce daga gare ta inji ma'aiki fa yace wanda yake santa saboda kusona ne yake santa wanda yake kinta saboda kina ne yake kinta kalli wannan wannan bai isa ba balle irin su Imam Hassan irin su Imam Hussein irin su Umamatu wanda manzon Allah yana sallah yana dauke da su manzon Allah yana dauke da Umama fa yana sallah in yazo yin ruku'u sai ya aje ruku'u in ya dako sai ya dago da shi yana rungume da shi Fatiha da sura yayin ruku'u yana rungume da shi ya tafi sujjada ya aje kallifa manzo Allah in yayi sujjada Imam Hussein yazo ya hau kansa ba zai dago ba sai Imam Hussein ya sauka da kansa sannan sai ya dago a sujjada sai ya dago a sujjada Allah ya sa wata gaba ta kawo mu za a ji suwaye ahlul bait rasulullah wallahi za a ji suwaye ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa wata rayuwa wata gaba ta kawo mu an fahimci wannan da kyau babban fiqhul hadith abinda yake na fiqhul hadith da yazo a cikin wannan hadisi shine cewa an haramta cin sadaka a iyalan gidan ma'aiki babbar illa kuma ta sa aka haramta din don a gwada mana matsayinsa da martabarsu ai karamatun nabiyil karim wa alihi don a nuna gwada mana darajar manzon Allah da girmansa tare da iyalansa wa tanzihihim anil awsaf da tsarkake su daga dukkan abin da yake na kazanta wanda ya ruwaici wannan hadisin yan uwa shine Abdul Muttalib dan Rabi'a dan Haris dan Abdul Muttalib al-Hashimi mahaifiyarsa ita Ummul Hikam bintu Zubair bin Muttalib. An ruwaita daga gare shi, wanda ya suka ruwaita din shine Abdullah dan Haris. Sannan akwai ainihin wato ɗansa Abdullahi shi ma ya ruwaita daga gare shi. Akwai Ibnu Abdul Barri ya ruwaita daga gare shi. Shi Abdul Muttalib din nan ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na da shekara 62. Ya rasu hijirar ma'aiki na da shekara 62. Mu ji hadisi na gaba. Shine hadisin da aka karbo daga Jubairu dan Mut'am radiyallahu anhu. Qala mashaytu ana wa Uthman bin Affan ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa qulna ya rasulullah ataytu bani al-Muttalib min khumus Khaybara wa tarakna wa nahanu wa hum bi manzilatin wahidin. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وانا حديث جمعوا شي جبير الأموطي ميكي تشيوا وترانا دنيدا سيدنا عثمان بن عفان منزج منجي وجمع ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتش يا رسول الله kamar suna tambayar manzon Allah ne. Suka ce ya Rasulullah a daita bani al-Muttalib min kumus Khaybara, shin a rabon kumus da aka yi na Khaybara ka baiwa ainihin wato bani al-Muttalib, kuma wa taraktana wa nahanu wa hum bi manzilatin wahid, mu kuma baka ba mu ba alhali da mu da su kusan dukkan mu darajar mu ɗaya ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inna ma banul Muttalib wa banu Hashim shay'un wahid. Yace ai su banul Muttalib da banu Hashim ainihin wato abu guda ne, duka abu guda ne, suna daga cikin ahlul bait Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Amma da yace awrad al-musannif rahimahullahu ta'ala dalilan lilqa'ilin bi anna al-banul Muttalib taharum alaihim az-zakat لأنهم إخوة من بني إخوة بني هاشم فهم شيء واحد فلما شاركوهم في سهم ذوي القربى من بيت المال حرمت الزكاة عليهم حرمت الزكاة عليهم كبني هاشم وقال استمرت مولاتهم للنبي لبني هاشم في الجاهلية والإسلام فاستحقوا مشاركتهم وإن كان غيرهم في النسيب سواء كعبد الشمس ونوفل إلا أنهم لم تستمر مولاتهم. وأجاب القائلون بأن البني المطلب لا يلهقون بني هاشم في تحريم الزكاة إن إعطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم كأن على جهة التفضيل لا على الاستحقاق. وأن ما لينا ما كان أكنسو دليل إن يسا ما ليكا وأن حديث يا كاوش ندون دليل إن دا وأن دسكي غنيم بنو مطلب bani al-Muttalib su ma suna daga cikin ahlul baiti, ai haramun ne ainihin wato a ba su zakka kamar yadda ya haramta a ainihin wato banu Hashim, saboda su ma ɗan uwa ne a banu Hashim. To yaya sai kuma ake ganin kamar manzo Allah sallama ya bada khumusi na Khaybara a ainihin wato bani al-Muttalib, shi yasa shi Jubairu da shi da sayyidina Usman ibn Affan suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke tambayar sa cewa ya Rasulullah a daita bani al-Muttalib min khumus Khaybara, shin ka baiwa bani al-Muttalib khumusin nan na Khaybara kuma mu baka ba mu ba alhali su din ma suna ganin darajar su da ainihin wato martabar su kusan ɗaya ne. sai manzo Allah ya ce musu a'a su banul mutalli ai su ɗan uwa ne ai ne wato a banu hashim sune waɗanda suke ai ne wato dangin su guda dan haka waɗanda ya ba Abdul Muttalib abinda yasa ya ba su ba wai ya ba su ne don cancanta ba ya ba su ne don matsayi na fifiko ya ba su ne don ai ne wato matsayi na nuna fifiko su da matsayin su akan sauran mutane dan haka shi yasa ya ba su ba wai ya ba su ne don ai ne wato cancanta ba akwai waɗanda zaka yi musu abu don falalarsu an gane ko yawa don falalarsu ba sa cikin abu amma falala sai ta sa a ba su to wannan saboda irin wannan ne yasa ya musu yawa anan malam yake cewa banul mutallib ainihin wato waɗanda ake ce musu banul mutallib din nan su ne irinsu sayyidina Hamza da Abbas da Abu Talib kaga waɗannan duka banul mutallib kuma su ne suwa su ne abana'u al-mutallib din shi kuma al-mutallib shi ne bin ɗan Abdul Manafi kaga dai su za a ce maka dukansu family ne na ma'aiki domin dukansu family ne na banu Hashim din an gane wa nahadu wahum bi manzilatin wahida da yace da mu da mu da mu da su duka ai matsayin mu ɗaya ne yace ai auladuhum ainihin wato auladuhum saboda ainihin wato ƴaƴansu din auladu ammin ammu jubair bin mutim su ma ƴaƴa ne na baffan ainihin wato jubairu dan mutim dan naufal dan abdu manaf ka gani dukka kansu ɗaya ne sayyidina usman shi ma kakansu ɗaya da shi don shi ma sayyidina usman dan affan ne dan abdu shamsi kuma dan abdu manaf kaga dukka kansu ɗaya shi yasa suke ganin cewa da su da banu hashim a da su jubairu da sayyidina usman duka su ɗaya ne amma ya za a yi a baiwa su banul mutallib amma su jubairu da su usman ibn affan a ce su kuma ba a ba su ba shi yasa suka zo wannan shine manzo Allah yake musu bayani ya ba su bayar wanda ya musu ba wai ya ba su bane bisa cancanta ya ba su ne bisa fifiko bisa falala da suke da ita yawwa abinda ake so a fahimta a wannan hadisin gaba da abubuwa guda biyu ne na farko su banul mutallib yusharikuna banu hashim fi sahamin zawil qurba duk sanda za a raba wani abu da za a ba dangi to banu hashim da banul mutallib suna tarayya a cikin wannan kaso din da za a bayar na biyu kuma na so a gwada mana tahrimu zakatu ala bani hashim wa banul mutallib lallai zakka in dai zakka ce ba kumusi ba ko wata sadaka ta haramta a banul mutallib kamar yadda ta haramta a banu hashim an gane yawa wannan shine wallahu ta'ala alam za mu karanta hadisi na ƙarshe za mu takaita a kansa insha Allah ko ba za mu samu lokaci nan ba da damar tambaya ha akwai lokaci ba to masha Allah hadisi na gaba shine hadisin da aka karbo daga Abi Rafi radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'atha rajulan ala sadaqa min bani makhazum fa qala li abi rafi اصحبني فإنك تصب منها فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تهل لنا الصدقة لا تهل لنا الصدقة رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان akwai hadisi wannan hadisi an karbo shi daga Abi Rafi radiyallahu an yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya aika wani mutum yaje ya taro zakka yaje ya karbo zakka ainihin wato wannan mutumin da aka tura yaje ya karbo zakka ainihin wato daga Bani Makhazum ne sai yace da Abi Rafi yace da shi wannan mutumin yace kai Abi Rafi zo karakani mu je mu karɓo zakka manzo Allah ya tura ni in je in karɓo zakka yace zo mu je karaka ni idan aka samu zakkar fa innaka tusib minha kai ma za ka samu wani abu za a san maka daga cikin abin da aka karɓo na zakkar shi kuma Abu Rafi sai yace a'a la ni ba zan yarda in ci zakka ba har sai na je wajen manzo Allah na tambaye shi hatta ati annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa as'aluhu har sai na zo wajen manzo Allah na tambaye shi fa atahu fa sa'alahu sai ya tambaye zo gare shi ainihin wato ya tambaye shi gashi abinda mutumin da ka aika din nan yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace maula alqaumi min anfusihim yace ainihin wato shugaban mutane ainihin wato yana daga cikin su wa inna la tahillu lana as-sadaqa mu ai sadaka ba ta halasta gare mu ma'ana shi ma abin rafid yana ga cikin ahlul bait rasulullah kenan yace mu ai sadaka ba ta halasta gare mu mace sadaka ko ka je ko an je da kai an karbo ma to kai dai bai halasta ka ci ba ko zakka ko sadaka ma'anar ijmali wannan yana gwada mana ainihin wato mawali ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam taharum alaihim zakatu hatta ainihin wato ku yayi su an ce maula yana da kashi biyu akwai maulal a'ala akwai kuma maulal asfal dan an ce maulal a'ala shine ubangida wanda ya mallaki bayi idan an ce maulal asfal shine bawan da aka mallaka amma kuma ko ya samu yanci an gane ko an enta shi shi ma yana zama maula haka nan ubangidan da ya mallaki bawa ko da ya enta shi zai iya ainihin wato zama maula din sa dan haka hatta ainihin wato ku yangi na iyalan gidan manzon Allah su ma kansu sadaka din ta haramta gare su kama ta harumu ala sadatihi kamar yadda zakkar ta haramta akan iyayen gidansu su ma ta haramta akan su an gane ko saboda ai iyayen gidan mutum su ne shi in suna da wata martaba suna da wata daraja kai ma wannan martaba da darajar sai ta shafe ka ko maulana mu shekul islam shehu ibrahim na cewa izzul abdi izzu maliki ainihin wato girman bawa da darajarsa da matsayinsa shine girman ubangidansa ko ba gaba a yanzu karen normal karen mai gadi normal haka kare ko karen farauta daidai yake da karen gwamna ai ba daidai bane kaga duk a karnuka ne ko ba haka ba amma ina jin wata kila karan gwamna zaka je ka same shi da dakin sa har da katifin sa ko ba haka ba kuma da mai sharar dakin wata kila ko an aje masa na musamman kai ina jin da likitan sa ma amma ina jin ai ba mutum ba ma karan wani mai gadi ko karan farauta ba har wani mutum din ma bai da gatar da karan yake da shi ko yawa har wani mutum din ma daban bai da gatar da karan yake da shi me yasa karan duk karnuka ne ma me yasa wancan kare ya zama da wannan matsayin saboda ubangidansa dan haka bayi na iyalan gidan manzon Allah su kansu ma zakka haramun ne akan su sadaka ma haramun ne akan su saboda su ma masu girma ne an gane ba yawa suna da daraja bihadhihi nisbat al'amma ta wannan dangantaka ta gaba daya wa hiya annahum mawalihim cewa su din nan ai wato bayi ne na iyalan gidan manzon Allah kuma iyalan gidan manzon Allah suka yanta su duk da yadda suka yanta sun samu martaba su zamuwar su iya bayin su ne kuma su ne ainihin wato iyayen gidansu to su ma har sadaka din ta haramta gare su wa in kanu lam yadkhulu fi nasibin duk da cewa a dangantaka ba su da dangantaka ko ba haka ba ai bayi ba su da dangantaka da iyayen gidansu galibi tana iya yiwa bawa ne ba dangin iya ba na baba amma a kawo maka kyautar sa ko ya zama bawanka ko kuma a sayar maka shi ko ba haka ba ya zama bawanka ko kuma an je yaki an raba yar ya zama cikin bayin da za a raba a mallaka maka shi kida ya zama bawanka to kaga ba dangin ba dangantaka amma matukar ya zama kai ne yanzu shugaban sa to ya an shigo da dangantaka ciki kun san dangantaka ta bayi har gado tana sawa har gado a yanzu mutum idan yana da kuyanginsa ko bayinsa da ya yanta su sai ya zama na cewa yanzu sun mutu suna da dukiya kuma ba su da wasu waliye da za su gaje su shi wannan ubangidan nasa shi ne zai gaje su shi ne zai kwashe dukkan dukiyarsa gaba ɗaya shi ne abinda ake ce masa ainihin wata walittaka ɗin shi ne abinda ake ce masa walittaka walittakan bawa an ce walittakan bawa yana wajen wane wanda ya yanta shi to ana nufin ko ya mutu shi ne zai gaji dukiyarsa har ya'yansa bayan a ai su ƴaƴansu ya samu ƴanci ai in ya samu ƴanci yau ana maka magana bayan sun samu ƴanci ne yau in sun samu ƴanci to ƴaƴa ne to ba su ba dukiya bane amma dukiyarsa da ya mallaka iyayen gidansa da suka ƴanta su sune za su gaje ta yau amma inda suna bayi ba ƴantar da su ba to ƴaƴansu ma dukiya ne na wannan iyayen gidan nan kamar yadda kake faɗa yauwa تحليل اللفظ أمين لذا مجي بتور ورا اللفظ أنا وانا حديث اللي يتشي بعث رجلا على الصدقة أي أرسله الرسول عاملا لقبض الزكاة وهو الأرقم بالأرقم وانين وانا متمي ودى من ذا الله يتورى جي كرؤو زكاة شيني أرقم أم أرقم شيني ودى من ذا الله يتورى جي كرؤو زكاة sai yayi magana a ainihin wato Abi Rafi yace zo ya raka shi su karbo zakar shi ma zai zama idan an karbo zakar yana da kaso ainihin wato nasa a ciki shi kuma ya kasance daga cikin al-muhajirin al-awwalin ne yana daga cikin muhajirin al-awwalin wanda suka yi hijira na farkon nan gidansa yana nan a Makka yana can ƙasa da ainihin dutsen Safa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bautawa Allah a boye a can a ainihin wato wajen dutsen Safa din a boye shi kadai kuma yana kiran mutane zuwa ga musulunci a boye lokacin da ya fara da'awa sirriya din nan kafin a fara bayyana da'awa hatta da kala fil islam shi ainihin wato Abu Rafi din har ya shiga musulunci a Makka har ya shiga musulunci a boye da shi da waɗansu maza mutane ɗaya-ɗaya ku har wajen mutum 40 wanda suka shiga musulunci a boye duk lokacin manzo Allah bai fara bayyana da'awarsa wanda suka shiga musulunci a cikin da'awa sirriya ana koyar da awar musulunci din ba isa a zo a kira mutane zuwa ga musulunci a bayyane ba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin waɗanda suka karɓi musulunci cikin mutum 40 din nan na farko an gane mu cikin mutum 40 din nan na farko sayyidina Umar yana daga cikin su sannan daga bisani kuma sun ma azhara da'awa manzo sallama ya fara kuma bayyana da'awa wa abadallaha yana kuma bautawa Allah ainihin wato zaharan ko jaharan a bayyane a fili kuma daga nan ne kuma aka fara shiga fafatawa tsakanin mushrikai da ainihin wato mu'minai da yace masa isabni fa innaka tusim minha ai izhab ma'i ka tafi tare da ni li tuda min zakat don kai ma a baka daga wannan zakar fa qala la shi abi rafi yace da shi a hatta afiya annabi sallallahu alaihi wasallam har sai na zo wajen annabi qala abu rafi yace la azhabu ma'aka ni ba zan je da kai karban zakka ba hatta asta'zina li rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta asta'zina li rasulillah sallallahu alaihi wasallam har sai na nemi izini a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa as'aluhu ma'ana an tambaye shi shine neman izinin ya kuma je ya tambayi manzon Allah bayan ya tafi ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa a'a ai kazanta ce bata dace da mu ba za mu karbi zakka ba shi bawa ne na ahlul baiti an gane haka manzon Allah ya ce a'a ko an karbo ba za ka ce zakka ba dan zakka bata dace da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ma'ana da manzon Allah ya ce maulal qaum min anfusihim duk wanda aka ce wannan bawa ne na mutane to wannan mutumin ya zama wani yanki daga cikin mutanen shi ma an gane ko shi ma ya zama wani bangare daga cikin mutane ma'ana hukuncin su shine hukuncin sa duk da ba dangantaka abin da ya hada su menene bauta ne ko yawwa to ko sun yanta shi hukuncin da ke kansu shine hukuncin da ke kan shi wannan bawan nasu naka iyalai gidan manzo Allah ba sa cin zakka ba sa cin sadaka su ma bayin su ba sa cin zakka ba sa cin sadaka an gane ko shine ma'anan maulal qaum min anfusih hukuncin da bawan mutane to abin da ke hukuncin wancan mutane iyayen gidansa to shine kuma hukuncin da yake a kansa na fata an gane da yace innaha la tahillu lana sadaqa manzo Allah yace ba ta halasta gare mu ai inna ma'ashara bani hashim mutaren iyalan gidan annabi banu hashim la tahillu alaina sadaqa lalle sadaqa ba ta halasta gare mu ta wajiba ko ta nafila wajibatan aw ta dawu'an ko ta nafila ko ta wajibi duk bai halasta muci bai halasta muci dan haka wannan shine abin da ya tabbata cewa iyalan gidan ma'aike ba sa cin sadaka aka bayin su ma ba sa cin wannan sadaka din kuma ba sa cin zakka sigi wal hadith abin da aka fahimta wannan hadisi din kuma shine tahrimu zakati ala nabi wa ala alihi wa mawalihi lalle cin zakka ko sadaka ta haramta ga manzon Allah haka kuma ta haramta iyalan gidan manzon Allah haka kuma ta haramta abayi na gidan iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane wannan yawa koda sun yanta su ba koda sun yanta su wannan alfarmar cewa su bayi ne na iyalan gidan manzon Allah tana kan su hukuncin yana kan su yawa wallahi ta'ala a sannan wa taqaddama tafsil li'ali wa hukmi mawali fil hadith a ina malam yake cewa ya gabata can mun yi bayani mai ararrabe dalla dalla dangane da iyalan gidan annabi da hukuncin iya bayi na iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi mai namba na 176 wanda ya rawaci wannan hadisin shine Abu Rafi aini wata maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana maula lil abbas bawa ne na manzon Allah kuma bawa ne na aini wato abbas asali shi Abu Rafi din bawa ne na abbas kaga abbas kuma yana daga cikin iyalan gidan ma'aikiyo kamar yadda muka rafa idanu naka shi abbas din sai ya dauki Abu Rafi kyauta ya ba da shi a manzon Allah kaga ya zama bawa manzon Allah kenan ko yawa fa'a taqahu sai manzon Allah kuma ya yanta shi alayhi salatu wassalam lamma basharahu bi islamil abbas wasmuhu ibrahim ayayin da shi abu rafi din lokacin yana bawa a karkashin abbas abbas ya bada kyautar sa a manzon Allah lokacin abbas ya musulunta ba bayan abbas ya musulunta shi abu rafi ya ji labari sai ya kawo bishara a guje wajen manzon Allah cewa yau ga Abbas ya musulunta wannan bisharar da ya kawo masa jin dadin haka manzon Allah ce ya yanta shi shi Abu Rafi asalin sunansa Ibrahim ake ce masa asalin sunansa Ibrahim ne naka wannan bishara din da ya kawo manzon Allah shine ya yanta shi wakila aslama wakila sabitun aslama qabla badri cewa lalle ya tabbata ma ya musulunta tun gabanin ay yakin badar kuma ya halarci yakin uhud kuma da shi aka yi kanda ya ruwaci hadisai ɗai har guda 68 sannan an ruwaita daga gare shi cikin almajiransa da suka ruwaita akwai babban sahabin nan mai girma ɗaya daga cikin alarin da ta alqur'ani a zamanin manzon Allah wato Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaci hadisi daga gare shi sannan akwai ƴaƴansa su ruwaci hadisi daga gare shi akwai Abu Sa'id ya ruwaci hadisi daga gare shi akwai Sulaimanu dan Yasar ya ruwaci hadisi daga gare shi akwai Ada'u dan Yasar shi ma ya ruwaci hadisi daga gare shi wa Akarun da kuma sauran waɗansu daga cikin sahabbai su ruwaci hadisi daga gare shi shi Abu Rafi innan wanda wannan shine alkunyarsa asalin sunansa Ibrahim ya rasu a cikin halifancin Imamu Ali cikin halifancin Imamu Ali radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yarda yan uwa wannan shine abinda hali da lokaci yayi mana dan abinda zamu samu mu isar wanda muka isar ya zama daidai wannan daga Allah ne Allah ya bamu ladan abinda kuma muka kuskure a cikin sa saboda karancin fahimta ko karancin ilimi ko zaibul lisan da muka samu muna roƙon Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya yafe mana ya kuma ainihin gafarta mana mallam Yusuf a kira sallah sai mu saurari tambayoyi idan akwai